Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar Muta VOA Africa akan mita 200 da 200.5 a zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci a wannan safiyar ta talata 3 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai.
To Murtala, barka da dare. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO, yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil. Sannan wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Syria sun kashe akalla mutane 20.
Tumarin Lahafis, kada kai nisa. Bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta akan ɗimbin basukan da gwamnatin ƙasar ke ciyowa daga ƙasashen ƙetare.
Ya kamata su duba wannan kuke su gani, saboda waɗannan kuɗaɗe da ake magana kuɗaɗe ne masu yawa.
Majalisar Wakilai ta Najeriya ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da cike gurbin mukamin shugaban masu rinjayenta ba, wata ɗaya bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen wanda ke kan mukamin Alhassan Ado Doguwa.
Dole ne a yi zaɓe maza-maza akan wannan kujerar, a mai da wani akan wannan gurbin, saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a shiga wani kujera ba ta nan haje ma wani, don ba abin gado ba ne.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO, yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Wannan abu da ba zai kare ba, saboda suna so su yi abin da suke so ne, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar White House. Yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi. Yayin da 'yan Democrat za su fara sauraron bahasi kan rubuta kudurin dokar tsige shugaba Trump ranar Laraba, da yawa daga cikin shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suna sane da irin kalubale da shugaba Trump yake fuskanta a gida na tsige shi. Sauraron bahasin tsigewa yana cin lokaci da ya kamata a yi wa al'umma aiki sosai ga shugaban ƙasa da kuma hadimansa na kusa, a cewar Gary Smith. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil. Yana zargin waɗannan kasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kuɗaɗen kasashensu. Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigo da su daga kasashen kudancin Amurka, da ya bawa jami'an kasashen mamaki. Brazil da Argentina sun jagoranci gagarumin rage darajar kuɗaɗen ƙasashen nasu, wanda yake cutar da manomanmu. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan mayar da haraji kan ƙarafa da ake shigo da su Amurka daga waɗannan ƙasashe, shugaba Trump ya rubuta. Waɗannan ƙasashe guda biyu da ke kudancin nahiyar Amurka suna cikin rukunin ƙasashe da shugaba Trump ya cire su daga wannan haraji a cikin watan Maris na shekarar 2018, bayan da suka amince da adadin abin da za su ringa shigo da shi. A cikin wata sanarwa da gwamnatin Brazil ta fitar ta ce tuni ta fara tattaunawa da hukumomi a Washington. Wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Syria da ake zargin gwamnatin Syria da Turkiya ne suka kai sun kashe akalla mutane 20, a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan adam. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Syria ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jiragen saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke riƙe da shi mai suna Ma'arit al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula 13. Ministan tsaron Siriya ya ce bayanai da suka samu daga masu kai daukin gaggawa da suka hada da adadin gaba daya na fararen hula tara ne suka mutu. An kashe mutane da dama a kasuwa ta biyu da take kusa da ƙauyen Sarakib da ita ma aka kaiwa har-haren ta jiragen sama a cewar masu kare haƙƙin ɗan adam. Yanzu haka dai yankin arewa maso yammacin Siriya kaɗai wani babban yanki ne da 'yan tawayen Siriya suke rike da shi bayan sama da shekaru takwas da ake ta gwabza yaƙin basasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce, Amurka har yanzu tana ci gaba da yaƙi da sauyin yanayi duk da shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga cikin yarjejeniyar Paris ta 2015. Pelosi tana jagoranta wakilai 'yan jam'iyyar Democrat zuwa taron sauyin yanayi na kwanaki goma a birnin Madrid, kana kuma ta ce tana so ta nuna cewa zuwansu yana nufin har yanzu Amurka bata juya baya akan wannan babbar barazana ga rayuwar ɗan adam ba. Ta shaidawa taron cewa Amurka za ta amfana da shawo kan matsalar canjin yanayi.
Everything in nature is connected. And it becomes a national security issue when the competition.
Duk abinda ya shafi halittu da yanayi suna tafiya ne hannu kafada da kafada, saboda haka batun ya zama wata kalubalen tsaro idan aka fara ga sa akan filaye da albarkatun kasa da sauransu. Saboda haka batun ya shafi komai, babu kuma inda yake da sarkakkiya kamar kasashen da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi. Pelosi ta ce kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat suke jagoranta da dama suna aiki akan wasu ɓangarori daban-daban da zai iya samar da wani tsari na sauyin yanayi. Wannan matakin shirin na sauyin yanayi zai zama wata babbar dama da za mu saka hannun jari na samar da makamashi mai tsafta a tattalin arziki, a cewar Pelosi. Shugaba Trump ya kira dumamar yanayi da a duniya da China ta shirya shi da ƙarya ne, kana kuma ya ce yarjejeniyar da aka saka wa hannu a birnin Paris ta 2015 za ta iya yi wa tattalin arzikin Amurka illa. A halin da ake ciki kuma, miliyoyin mutane a kudanci da gabashin Afirka na fuskantar ƙarancin abinci da sauyin yanayi ya haddasa, wanda rabinsu yara ne a cewar ƙungiyar bada agaji ta Save the Children. Yankunan sun fuskanci gagaruma a guguwa mai ƙarfi da ambaliyar ruwa da kuma fari a cikin 'yan watanni da suka gabata, yayin da masana kimiyya suka ce dumamar yanayi da aka samu da sauri na sauran ɓangarori na duniya. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Idai ta yi kace-kace da ƙasar Mozambique a watan Maris, ta kashe mutane sama da 1,300. Guguwar da ke tafa da ruwa mai ƙarfi ta shafe ƙauyuka da dama, ta kuma cika birane da ruwa makil, yayin da manoma suna ganin amfanin gonarsu da dabbobinsu suna salwanta.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta akan dimin basukan da gwamnatin ƙasar ke ciyowa musamman daga ƙasashen ƙetare, da yanzu adadinsu ya kai fiye da dalar Amurka biliyan 81 da kuma miliyan 27. Wakilin mu a Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani rahoto da hukumar da ke kula da basuka a Najeriya ta fitar ya nuna cewa ana bin gwamnatin Najeriya zanzurutun kuɗi har da Amurka biliyan 81.27 a ƙarshen watan Maris na bana, a cewar shugaban ƙungiyar Comrade Bobai Kaigama. Wannan tilin bashin da ake bin gwamnatin Najeriya ba zai haifar wa gwamnatin da kuma al'ummar ƙasar ɗaya mai ido ba, domin kuwa yanzu haka akasarin kasafin kuɗin Najeriya ana ware su ne domin biyan kudaden basuka da ake bin Najeriya. To sai dai kuma a yanda ake kukan cewa wannan bashi ya yawa, ya zaka dai gwamnatin tarayya na neman wasu basusuka daga kasashen waje, musamman bankin duniya, inda take neman dala biliyan 3 domin sakawa a bangaren wutar lantarki, bayan kuma wasu dala biliyan 5 da gwamnatin ke nema daga kasar China domin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo a sassa daban-daban na kasar. Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya, kuma ya yi min ƙarin haske game da wannan dimbin bashi da gwamnatin Najeriya ke ci.
Shi bashi kamar yadda aka sani yana da nashi matsaloli, haka kuma yana da nashi bangare da za a ce yana da amfani. Ma'ana shi ne cin bashi yana da ka'ida, na farko shi ne mutum ko kuma ƙasa ko mutum ko kungiya ko ma waye zai ci bashi ya zama yana da hanyar biya ba tare da ya tagayyar ba, ilimin wa'adi yayi. Shi wannan bashin da ake karba, ka gani in ka lura su daga bangaren gwamnati suna maganan cewa can inda aka fito akwai manyan abubuwa na da za su kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa, kamar samar da hanyoyi da ruwan sha da wutar lantarki waɗanda gwamnatocin baya ba su yi ba. To kuma idan ka lura shi tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne akan man fetur, wanda shi ko man fetur ɗin nan kamar yadda ake ta bayani ya da matsala, saboda wanda ke da mai ɗin ba shi ke yanke farashin shi ba. To duk lokacin da farashin ya sauka sai kaga cewa kuɗin shiga gwamnati ba ta da wadatu tun kuɗin shiga, nan kuma kaga ba za ta iya gudanar da ayyukan yau da kullum ba, da kuma ayyukan ci gaban ƙasa. To ina jin wannan yake sa gwamnati sai ta ci bashi.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana fargabansu game da yadda gwamnatin Najeriya za ta iya biyan waɗannan kuɗaɗe da take cin bashi daga ƙasashen ƙetare da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa. Abin da ya sa na sake tambayar Dr. Dauda Muhammad Kwantogora ta yadda gwamnati za ta biya irin waɗannan kuɗaɗe.
To wannan bashin duk da ake ta lissafi, abin da mu shi ne shin gwamnati za ta iya biya ko ba wannan gwamnatin ba, saboda bashin an ciyo shi ne da sunan ƙasar. To kaga damuwan da ake nunawa, waɗanda suke nuna wannan damuwa akwai abin aunawa a ciki. Kamata a ce su hukumomin da suke da hurumin tantance wannan bashin da tsare yadda za a yi a biya, ya kamata su duba wannan koke su gani, saboda waɗannan kuɗaɗe da ake magana kuɗaɗe ne masu yawa. To bayan kuɗaɗen kuma ya kamata a yi bibiya a gani shin wani ayyuka aka yi da su, wanda idan ayyukan da aka yi da waɗannan bashin zai sa shigaba ba za a buƙaci waɗannan ayyukan ba, saboda haka duk kuɗaɗen shigan da za a samu a nan gaba zai zama ne na biyan wannan bashin ne.
Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Maganar ko za ta fashe samayen wiya, idan na faso ta ai ta biyan ta da a kashe samayen wiya, in ka fito fili mai halin shi za ta ishe.
To gaida Babangida Jibril, wata ɗaya kenan da majalisar wakile ta Najeriya take gudanar da ayyukanta, alhali ba ta da ɗaya daga cikin shugabanninta, wato shugaban masu rinjaye na majalisar, tun sa'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen wanda ke kan mukamin Alhassan Ado Doguwa. To ko yaya masu ruwa da zagi ke kallon wannan lamarin? Madina Dauda ta je ta bakin ɗaya daga cikin 'yan majalisar na jam'iyyar APC mai rinjaye, Shehu Muhammad Wamban Koko, a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga Abuja.
A matsayin ɗan majalisu 'yan jam'iyyar APC, muna goyon bayan jam'iyyar mu ta APC, muna goyon bayan shugabancin Femi Bajabe wannan speaker, saboda mun ga inda ya sa gaba, mun yarda da shugabancin shi, mun amince da abubuwan da ke faruwa, al'umma kasan ne yake so.
To yanzu kana shugaban 'yan majalisan wakilai na APC da suka shigo sama da 200 da wani abu ka shugabanta a majalisan nan. Sama da 200 da wajen ko
245. Mutum babbi ɗan majalisun
ku 245
kware da gaske.
Kuma yau sai aka ce ba ku da shugaba mai jagorantar ku a shugaban mai rinjaye a majalisar wakilai.
Muna da shugaba mai rinjaye kware da gaske.
To ina yake tunda an cire shi?
Femi Bajabe Amila shine shugaban kakaki na majalisa.
To ina shugaban masu rinjaye?
Shugaban masu rinjaye Ado Doguwa ban so na shiga cikin wannan maganganun ba, amma tun da kin fara barin ga mike da abin ne.
To ai kana shugabantan APC a wurin,
barin na baki abin ne yake, ba za ka zama shugaban masu rinjaye ba sai kana dan majalisa. To yanzu kuma yanayi na zabe, ga kotu ta faɗa ta ce ba dan majalisa bane, lallai ba abin da za mu faɗa tun da kotu ta yi, amma kuma an ce za a sake zabe, ko muna kyautata zaton da ikon Allah zai sake cin zaben shi kuma zai dawo wannan kujera tana nan aje saka mun amince akan ya zo yayi kuma da ikon Allah zai dawo ya ci gaba in kin ga bai dawo ya ci gaba to bai ci zaben kuma ba fatan haka muna fatan ya ci zaben kuma ya zo ya ci gaba da abin shi insha Allah
sai kuka aje mai to kundin tsarin mulki ya yadda ku aje mai
wannan abu ne na cikin gida ba maganar kundin tsarin mulki muna dokokin da zamu yi a cikin majalisu inda abun yake ita majalisa constitution na kasa ya yadda ta yi tsarin ta na cikin gida abinda muka yi kenan kuma shi muka amince kuma ci gaba da haka
to ko shirin cikin gida ko yi wa doka karan tsaye lawyer mai zaman kansa kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa Yusha'u Wazir Mamman ya ce akwai abin dubawa a matsayin da majalisar ta dauka
wannan kundin tsarin mulkin Najeriya bayanin da yayi shine dama dole in haka ya zabe a mayar da wani in wani baya nan ko wani dalili yasa misali ko aka cire shi ko kuma jama'ansa suka ce ba su son sa suka mai da shi gida ko kuma Allah ya ikon sa kwanansa ta kare ko kuma kotu ta cire shi to dole ne a yi zabe maza-maza akan wannan kujera a mayar da wani akan wannan gulbin saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a shiga wani kujera ba ta nan haje ma wani don ba abin gado bane abu ne wanda ake bin kundin tsarin mulki duk abin da aka yi kawai a yi shi kama ta kare yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ta nada kenan
abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala zaben kananan hukumomin tudun wada da doguwa a jihar Kano Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC sai a biyo mu a shirinmu na hantsi wato a Washington DC
Ranar 3 ga watan Disamban kowace shekara rana ce da mutum zai duniya ta ware a matsayin ranar kulawa da waɗanda Allah ya jarabta ga nakasa kama daga guragu makafi kurame da kutare a gasarin irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da waɗannan matsaloli na nakasa dai kan dogara ne ka cokan akan barace-barace wajen gudanar da harkokin rayuwarsu saboda karancin abin hannu ko kuma rashin samu da mawuyar sana'a An kirkiro wannan ranar ne don tabbatar da jama'a kan yadda su dinga mu'amala da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta sai dai ba kasafai aka samu haka a tsakanin al'umma ba hakan dai ma yasa nazarci shugabannin kungiyoyin waɗannan mutane da Allah ya jarabta wanda kuma na tambaye su game da yadda al'amura suke gare su kama abinda wasu suke cewa
sunana Ahmadu Umar hadidin kungiya na kasasu rashin jihar Borno chairman a farko dama abinda muna nema wajen gwamnati a jina mana waje jama'a a doka maikat a jama'a masu na kasa su roka aiki su yi aikin su
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya domin jin cikakken wannan rahoton yanzu agogon mu na cewa karfe 12 da minti 17 na dare ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
to su ai tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sayini kin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai mu code electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe
to abu ne mu ke tare da mutane wanda sai baka san menene amman wasu ba yani kai ka ce ga abinda an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa kuma sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka nan ba sai an sake wani wannan haba mutun da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da gwamnatin naka
Yau barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Dawowar tsohon Prime Minister Jamhuriyar Niger Hama Amadu a gida daga dogon zaman gudun hijirar da yi a kasashen ƙetare ya ƙara wa siyasar Niger din da kuma batun zabe mai zuwa na shekarar 2021 armashi. Ha kuma ko ba a faɗa ba an san cewa dawowar tashi ta ƙara ƙarfafa gwiwar 'ya'yan jam'iyyar ta lumana wanda ko lokacin da Hama baya kasar ma ƙarfi imanin su game da tasirin sa harkar siyasar yau da kullun ta kasar bai ragu ba to sai dai kamar yadda watakila kuka sani yanzu haka Hama yana can gidan yari zaune inda aka jefa shi bayan dawowar tashi to ko wannan ya raza na su 'ya'yan jam'iyyar ta lumana da ma sauran masu ra'ayin siyasar Niger
Alhaji Muhammad Lauli ne je daga maraɗi kakakin mu don FA lumana wannan mu gare mu abun alfahari ne saboda mu abun da muke guri abun da muke wata kamar yadda muka taba tsaye da takarar sa na Hama Amadu a 2017 yayin mu alƙawari ya ce mu tunda kun tsaye da dan takara zanzo kuma Hama Amadu yanzu wannan mazakuta ce mai muhimmanci karo na biyu yanzu mun tsaye da shi dan takara na shekarar nan ta 2021 wanda shine dan takarar mu FA Lumana kuma ya sake bayyana tamu kuna ji lokacin da muka yi abun nan ne ya sake ji da tamu kun gani shi ta kawo watsa labaru inda yake tabbatun da mun tsaya shi dan takara zai zo Niger insha Allah a matsayin shi na dan takara dan haka kuma ya cika ya motsin FA Lumana alƙawari na dawo shi ta iya nan tun da sanin sa Muhammadu bayanan babu abin da takasa kullun cikin shirye-shirye mutum kullun mutanen mu dotsawa ake na siyasa bisa kan ka'idoji sauran su da kuma dan haka jam'iyya ce da ke cibre da kuma ke da gurin ganin dan muka aza insha Allah Allah ya ba mu sa'a kan hawan shi bisa karaga mulki kuma dan haka sanin shirye sa dawo ya kai kanshi da kanshi gidan yaki
sunana Nuhu Sule wanda aka fi sani da Inkiya dan Maradi mazaunin birnin Niyame ni a tunani na bawan Allah nan tun da yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kan shi amma lokacin da naga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba Salim Alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a Niger bangaren siyasa ba kan wallasa bane kowa ya san waye hamma ɗan siyasa kansu sun san wane ne hamma
haka ne to tun ma kafin hamma Ahmadu ya dawo Niger an jima ana ta kiki kaka tsakanin jigogin jam'iyyar ta mai mulki wato ta PNDS tarayya kenan da sauran jam'iyyun siyasa game da kokarin da aka jima ana yi wanda kuma har yanzu bai cimma nasara ba na ganin cewa an bada wato an hada kawunan su akan maganar yadda za a gudanar da harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa ta Afirka ta yamma kuma ba zaben shugaban kasa mai zuwa a shekarar 2021 idan Allah ya nuna mana ba batutuwan da wannan lamarin ya kunsa na cikin abubuwan da muke son mu taba tattaunawa a muhawarar yau wace wakilin musulmi ne bar mai shirya mana a can yamai tsakanin sahanin Muhammadu na PNDS tarayya din masu mulki da kuma bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana ta yan adawa ta shi Hamma din kenan yau kuma za mu tashi ne kamar yadda muka yi alkawari inda muka daga aya 20 makon jiya inda shi wakilin na PNDS yake cewa akwai abin da ba za su yarda wa abokan adawar nasu ba
mu abinda mu ɗan rinjayi ba za mu yarda da shi ba ni ra'ayina ne ba za mu yarda da shi ba shine yaunin al'umma bisa wuyan mu ya rataya kamar yadda suka saba sun kai shi a wani lokaci and 2006 kowa ya gani inda an ce a wani lokaci mu samu husaha da mun kai unhwani da dokoki na kasa mun kai wannan da abinda suka so sai ayi abinda ake cewa vide constitutionnel yani constitutionnel da zaman to an samu tangar a bisa kai ga lokaci wanda doka ta keɓe wannan za a yi wannan abubuwa na zabi
abubuwan da su yan adawa ke tambaya babu kamshin gaskiya
jika ji jika ji kuma wannan abubuwan idan mu ba mun yadda mun ka yi respect kan doka ba yani ɗan kasa lahi mu za su gani saboda yau kasa yau bisa wuyan mu ya rataya don ba za mu iya yarda ba a rika tafiya don saboda wasu manohi na siyasa a rika tafiya don saboda a kawo tangar a bisa kai ga kwanci hankali na kasa bisa kai ga tafiya na dokoki na tsari na demokradiya saboda kowa ya sani duk duniya in ana yin harkan zabe ko harkan demokradiya akwai mai rinjaye akwai wanda aka yi rinjaye kuma duk lokacin da aka hike rinjaye hakuri kake yi abinda yauni na dan adawa shine duk lokacin da yake abinda aka yi wanda ba daidai ba ya shaida ma al'umma dan wannan abun shine addalin da ya saka mu jami'iyyar mu dai PNDS tarayya kullum muke samun ci gaba tun da aka fara demokradiyyar nan zawa zawa yanzu
abubuwan da su yan adawar ke tambaya babu kamshin gaskiya a ciki
kamar abubuwa kamar wanne da wanne
suna ganin cewar jam'iyyar ku na ta fara shishigi akan wannan tafiya da aka yi zaton zata taimaka a warware kikikakan
na farko dai abin da nake so in ce shugaban kasa shugaban jamhuriya yana sama da party political shugaban kasa bai sabkowa kamar da suka tsammani so idan suke cewa doka bata ba da dama ba shugaban kasa ya sabko bisa aren nan siyasa
bana bi zai hana wai ku tafi ai zaman nan a fara dan kaucewa watakila zargin kuna son ku kawo tarnaki wa harkoki har ku ingiza gwamnati ta saba wa dokoki watakila lokacin zabe zai kure a zargin gwamnati da kasawa
dazuna magana guda mai karhi wanda bai kawo amsa bisa kanshi ba shine duk matsalar kasar ga yanzu mu tun da mun ka fara nace maka mu mun gane cewa cikin kasar ga yanzu dai ta yadda ake ciki akwai shugaban kasa Isu Muhammadu da shi da Birji Rafani bangare guda
prime minister
kuma akwai MPNDS da su sahanin kenan bangare guda tunda shi ga ganin shi mafarin da muke son mu yi kalkashin sa yanda yake ne alhali kuwa in ka dauki wanda za su halattar mahawaran nan ko a ce neman sulhun nan ba NCNDP kadai bane akwai ɗan hularin hula mutum uku. So ni ke bani amsa sun taba hallara taron sayan da yafe so guda ma. Kenan su ga ganin su an samu hanya, shi prime minister ya samu hanya wanda ke sa a dawo bisa kan teburi a nemi a magance duk abin da ke matsala cikin kasar ga. To an tendes tarayya wannan abun bai gyara su. Tunda su ga ganin su lokacin da sun kaka Hussaini kinsu da sun kai ma code electoral gyaran huska nasu ba tare da halartar opposition ba, kamar hanya ce da an sun ka bude ma kansu na zuwa zabe su kadai kuma su yi murdiyar da suke so su huto su ce sun ci zabe. To su an tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sainikin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai ma code electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe.
Sanin kana jin da yadda ƴaƴan adawa ke zargin akwai take-take da ƴaƴan PNDS tarayya ke yi wanda alamu ne da ke nunin ba ku shirya wa zaman sulhun nan ba.
Ni dai abin da nake so na farko in ce shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu ya samu ikon ƙasar nan ƙarƙashin ruwan PNDS tarayya. Iska na saurari kama abin da yake son shi na san shi kwatanta ma mutane da kama akwai shugaban ƙasa daban da prime minister shi akwai kuma jam'iyyar PNDS tare daban. In ni dawo baya bisa kai ga dan saboda in yi mishi tuni da wani dan lokaci da aka kafa wannan committee wanda zai fara aikace-aikace na yin garan bawul bisa kai ga code electoral kanshi. Duka korafe-korafen da 'yan adawa suka yi a wannan lokacin banda article 8 dukan duke son kom. Duka kuma article wutkin ma a wancan lokacin da aka ce ba wani aka ce a article wutkin wannan ba a yin doka ta ƙasa don saboda mutum guda. Doka ta ƙasa tun kwadi electoral na sun kai lokacin suna mulki har zakwa yanzu wannan article kin bai taɓa sauya ba.
Kuna ganin shi kadai ne
ke ƙoƙarin kawo cikas. A'a, ina son in kawo ka ne bisa kai ga don su faɗa da bakin su cewa da abin da sun ka saka ƙorehe-ƙorehen da suka yi a wancan lokaci duka an ɗauke su an kom. To abu ne mutu ke tare da mutane wanda sai baka san menene amman wasu ba, yani kai ka ce ga abin da an matsalaka kuma an ta samu magani bisa sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka nan ba wai sai an sake wani wannan haba mutun da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da gwamnatin naka. Ai ka gani ka san da kenan aikin ba haka nan bane. Bari in kare maka bari kana da cuba ballo tan kai magana kai da
kake wannan tambaya gare ni
ba mu da wani fargaba bisa kai zabe saboda mun san da abin da mun kai makasan na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yake yi.
Ba dawo na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zabe na gaskiya ya saboda kuna ganin akwai wuya ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya
to haka ne to kowace amsa wakilan jam'in guda biyu za su maida ga wannan tambayar da suke musu za mu ji wannan hada da sauran batutun siyasar Niger a shiri mai zuwa Allah ya kai mu rana wa ciyo. Muna gode muku da kuka samu lokacin sauraron wannan shiri na yau kuma muna fata za a ci gaba da sauraron nashi. Muli mu kara gode wasu bakin namu wato Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma Shibana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Dumana da kuma musamman shi Sule da ya shirya mana wannan muhawara a can yamma ya aiko mana ita nan Washington. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun farko lafiya.
To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma fa a takaice. Muhammad.
Murtala. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil yana zargin waɗannan kasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kuɗaɗen kasashensu. Shugaban Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigo da su daga kasashen kudancin Amurka da ya bawa jami'an kasashen mamaki. Wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a Siriya da ake zargin gwamnatin Siriya da Turkiya ne suka kai sun kashe akalla mutane 20 a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan adam. kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Burtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Syria ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jiragen saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke rike da shi mai suna Ma'art al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula 13.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima can da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai da rahotanni da ma sauran shirye-shiryenmu da kuma wasu sakonninku da kuka aiko mana. Yanzu kama da din kowa a sashi a wasu na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin, da mai ba da umarni Cuba Hero Diodoni wato Malam Sidi, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke sallama, a huta lafiya.
VOA Afrique.